Sashen Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shirye namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani Sarauniya Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM, ko kuma dai a kama shirye-shirye namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Usman Kabara da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Litini 16 ga watan Mayu. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu, ga kanun labaran.
Maida hankalin jami'an hulɗar diplomasiya a yau Litinin da suke taro a birnin Vienna zai kasance ne akan maganar sabuwar gwamnatin Libya da maganar kalubalen tsaro a ƙasar. Zababban shugaban kasar Philippines Rodrigo ya ce zai nemi majalisar kasar ta dawo da hukuncin kisa akan laifukan da suka hada da fyaɗe, fashi da makami da kuma fasakorin miyagun kwayoyi. Yan takarar neman shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton da Bernie Sanders sun jaddada maganar tattalin arzikin Amurka gabanin zaben jihohi guda biyu.
To kanun labaran kenan. Za ku ji cewa a Jamhuriyar Niger an fara shari'ar manyan laifuka a bainar jama'a don tauna tsakuwa.
Wanda sun kai fade, akwai wanda suka bar yara har suka mutu, akwai wanda suka haifa yara suka kashe.
Za kuma ku ji cewa ƴan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan ƙarin farashin mai.
To wannan ƙarin kuɗin mai gaskiya ya ba ƴan Najeriya mamaki kwarai da gaske, da zuwa taba tsammani ba.
Wa'innan ƴan kungiyar kodugu da suka haɗa kai da independent market da masu kawon fetur, sau da yanzu gwamnati ba ta ɗauki kuɗi ta ba su ba.
Za kuma ku ji fashin baki kan wannan batu na ƙarin farashin man. Za a kuma ji bayanin tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulamido kan yadda ake ƙoƙarin ɗinke ɓarakar jam'iyyar PDP kafin babban taron ƙasar da za a yi ranar Asabar. Sannan kamar kowace ranar Litini, Yusuf Harande na tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam. Sannan akwai mu kuma da wasu daga cikin ra'ayoyinku ku masu sauraro. Amma kafin nan a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Maida hankalin jami'an hulɗar diplomasiya a yau Litinin da suke taro a birnin Vienna zai kasance ne akan maganar sabuwar gwamnatin Libya da maganar kalubalen tsaro a ƙasar, wanda ake ta fama tun bayan hambararwa da kuma kashe shugaba Muammar Gaddafi a shekarar 2011. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaransa na Italia Paolo Gentiloni su ne suke jibintar ɓangaren da ke hankoran marawa yarjejeniyar gwamnatin baya, wadda yammacin duniya ke fatan ta zama sanadin haɗin kan ƙasar ta Libya. Gwamnatin ƙasar dai da yammacin duniya ta amince da ita tana fuskantar ƙalubale daga kishiyarta da ta ɓalle da yin tawaye. Haka kuma sabuwar gwamnatin na fuskantar barazanar 'yan ta'adda masu alaƙa da ISIS, waɗanda suka kafa sansani a birnin Sirte da ke tsakiyar ƙasar, suke kuma ƙaddamar da hare-hare a makwabciyar ƙasar wato Tunisia. Ga alama dai taron ministocin zai amince akan ISIS ce babbar matsalar ƙasar ta Libya, in ji wani jigo a ma'aikatar harkokin wajen Amurka.
Zababban shugaban ƙasar Philippines Rodrigo Duterte ya ce zai nemi majalisar ƙasa ta dawo da hukuncin kisa kan laifukan da suka hada da fade, da fashi da makami da kisan kai da kuma fasakorin miyagun kwayoyi. Rodrigo ya faɗa wa manema labarai cewa kudirin hukuncin kisan da ke ransa shi ne ta hanyar ratayewa, wanda ya ce yana ganin haka shi ya fi zama bisa tausayawa a cikin hukuncen kisa. Sannan ya ce zai ba da dama ga 'yan sanda da su bindige duk wasu masu aikata laifukan da suka yi ƙoƙarin tserewa a lokacin da ake ƙoƙarin kama su. Duterte dai ya ci zaben ƙasar ne a makon jiya, bayan ya yi alkawarin kawo ƙarshen ayyukan ta'asa cikin hukunci mai tsanani, kuma a watanni 6 kacal idan ya ɗare karagar mulkin ƙasar. Masu rajin kare 'yancin bal'adama na zarginsa da lura da tawagar da ta kashe mutane 1,100 a lokacin da yake magajin gari. Ya kuma ce zai nemi haɗin kan ƙasar Sin don sulhuntawa game da maganar tekun kudancin Sin ɗin. Zai kuma yi la'akari da bawa 'yan tawaye masu ra'ayin gurguzu mukamai, wato mukaman na 'yan majalisarsa ta shugabantar ƙasar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka dake Washington DC. Yan takarar neman shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Democrat wato Hillary Clinton da Bernie Sanders sun jaddada magana tattalin arzikin kasar nan a kokarin su na yakin neman zaben jihohin Oregon da Kentucky a talatar gobe idan Allah ya kai mu. Jihohin guda biyu suna kallon juna ne a Amurka din, suna kuma da bambanci tsakanin su game da siyasar kasa, amma suna da wasu su afa kuma suna da yawan wakilan da ake bukata, inda Oregon take da 74, ita kuma Kentucky take da 61. Cikin sauki, Bernie Sanders ya lashe zaben makon da ya gabata a jihar Virginia ta yamma wadda take makwataka da Kentucky. Waɗannan jihohi ina da manyan masana'antun sarrafa gawayin kwal, to sai ita Hillary ta durkusar da kuri'unta da ya kamata ta samu a jihar a lokacin da ta nuna cewa za ta rikida kamfanonin gawayin zuwa wasu masana'antun na daban, wanda wannan magana ta yi matakar yi mata illa a zaben da aka yi. Zuwa yanzu dai Hillary Clinton tana da wakilai 1,716, shi kuma Bernie Sanders na da wakilai 1,433 a gaba ɗayan zabukan da aka yi a jihohin da aka yi zaben fidda gwani zuwa yanzu. Sanders dai ya ce duk da an tsere masa, amma zai iya kokarinsa don ganin yadda ta kaya.
Kakakin jam'iyya mai mulki a Afirka ta Kudu ya zargi gwamnatin Amurka da laifin kalubalantar zababbiyar gwamnatin kasar su. Duk da yake dai wakilai daga bangarorin kasashen sun yi watsi da zargin, furucin kakakin jam'iyyar ta ANC Zizi Kotuwa ya biyo bayan wani labari ne da jaridar ƙarshen mako ta British Sunday Times ta buga, na cewa ma'aikatar leƙen asiri ta CIA da ke Amurka ta taimaka wa gwamnatin wariyar wajen kama Nelson Mandela a shekara ta 1962. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara da zango a jamhuriyar Niger, inda aka fara shari'ar bainar jama'a ta shekara-shekara ta manyan laifuka don tauna tsakuwa, wato don tauna tsakuwa aya ta ji tsoro ko ta ji tsoron. Sulaiman Mun Barma gare ka.
Dama dai bisa al'ada kotun ɗaukaka ƙara kan gudanar da irin wannan zama a kowace shekara domin duba hukuncin da ya dace da mutanen da ake zargi da aikata miyagun laifuffukan da suka haɗa da fyaɗe, fashi da makami, kisan kai da dai sauransu. Zaman wanda ke gudana a bainar jama'a na matsayin wata dubarar faɗakarwa ko kuma hannunka mai sanda ga waɗanda suka je ganewa idanuwansu tafiyar shari'ar. Sai dai kuma duk da haka, bayanai na nuni da cewa jama'a na ci gaba da afkawa cikin irin wannan danyen aiki, galibi a maraya, kamar yadda alkali mai tuhuma da sunan hukuma Al-Zumma Sai Bumaiga ya bayyana a jawabinsa. Kimanin dosiye-dosiye ko kuma kes-kes 35 da suka shafi mutane 75 cikinsu mata 6 su ne alkalan kotun za su duba a zaman da za su shafe makonni biyu suna gudanarwa, kamar yadda mai shari'a Aliyu Dauda ya yi ƙarin bayani.
Da cikinsu akwai wanda suka kishin, akwai wanda suka yi fade, akwai wanda suka bar yara har suka mutu, akwai wanda suka haifa yara suka kashe, kuma akwai cikinsu wanda suka yi sama da hari da almandahana da dukiyar gwamnati. Akwai wanda mutane suka rasa rayuwarsu, yanzu ko wata hada ta hada ka da mutum ka kashe shi, ko kuma wanda suka je gurin sata su yi fyaɗe su kashe mutumin bayan sun yi sata, to su ne za a ma shari'a wannan.
Ya za a kwatanta munin laifuffukan na bana da na shekarun da suka gabata?
To, abin da sa aka ce kamar akwai wani abu da ya karu shi ne wajen fyaɗe. Bara ina ganin muna da dosiye na fyaɗe guda biyar ne. Mun ga karo su tara ne, kuma in ka diba biyar ƴan ƙanƙanin yara ne, kuma matsalar yanzu in ka diba kamar babu wani ma abin na tarbiyya, tunda masu faɗan sai su taru, ba wata kumya, ba wani aƙida da gare su, sai ku taru kun mace faɗe.
Sai dai wakilin ƙungiyar lauyoyi Maitre Muhammad Sani na Bara'a, jawabin da ya yi a yayin bikin soma zaman shari'ar ta Kurdasis, ya bayyana cewa a sakamakon jaran da suke huskanta daga gwamnati a kan batun mayar masu da harkokin gudanar da asusun samar da kariya ga masu ƙaramin ƙarfi ko yara ƙanana, wanda ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yamma renon Faransa IOMOA ta yi umarni ga gwamnatoci, lauyoyi ba za su halarci zaman na wannan karan ba har sai an shafe masu hawaye. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya, shari'a yau tana sa.
Sannan kan kuma a gaida Barma, sai kuma Najeriya inda aka ci gaba da bayyana ra'ayi kan ƙarin wato kan ƙarin kuɗin man fetur a sassan Najeriya. Daga Bauchi ga wakilinmu Abdulrahman Muhammad da rahoton.
Ana kasa da awanni 24 game da batun zanga-zanga da kungiyar kwadugon Najeriya ke shirin jagoranta saboda cire tallafin man fetur da gwamnatin kasar ta yi. Na zanta da wasu al'ummar kasar game da batun ga abin da suke cewa.
Na raba babu kofar gaba zazare. Wannan da yanke tallafin mai da federal government yayi daidai a wa'annan yan kungiyar kodugu da suka hada kai da independent market masu kawo man fetur sau da yanzu gwamnati ba ta dauki kuɗi ta basu ba. Zo a shiga yadda aiki a kasar nan bamu goyon baya. Muna ba da hakuri a Muhammadu Buhari, Allah ke muke shi akan abu da ya saka ba. A ina ita kungiyar kwadugo take lokacin da ba a zinya ma'aikata albashi ba wajen jihohin tsawon wata hudu har zuwa shekara guda. Me sai aka ina kungiyar kwadugo take lokacin da fensho masu wanda suka gama aiki suna neman kudinsu na fensho suke mutuwa akan layin verification. Me ita ce aka yi?
Mun yi talakawan Najeriya mu za amfani kungiyar kwadugo. Duk wanda yake zai zaɓi shugaban ƙasa ne Muhammadu Buhari mu kuma za mu jefa shi.
Sai dai da na tuntuɓi mataimakin sakataren kungiyar kwadugon Najeriya Comrade Nuhu Abayo Toro. Ya ce batun zanga-zangar na nan sai dai ba a fidda tsammanin za a sami zama da gwamnati domin warware bakin zaren. Eto amma yanda yake talakawa da sauran mutane wanda suke fitowa suke Allah wadai da wannan shiri naku, anya ba ku samu sanyin gwiwa ba kuwa? Abdulwahab Muhammad mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Shugaban kasa ka taimaka da Rasulullahi
dan Allah dan Rasulullahi. A gaida Abdulwahab, to akan wannan batu na tuntubi wani mai fashin baki kuma dan rajin tabbatar da adalci na kungiyar Network for Justice Malam Aminu Sile wanda yace
to wannan karin kudin mai gaskiya ya ba ɗan Najeriya mamaki kware da gaske da zuwa taba tsammani ba. Nan ba zan mai ba da minista da yazo Kaduna yana mai ɗan Kaduna bayani akan al'amuran da ya shafi tattalin arziki da kuma mai da matsalolin mai. Bai yi alama ko kuma bai nuna alaman wani maganan ƙarin kuɗin mai ba. Ya tabbatar ma da 'yan Najeriya cewa komai zai zama daidai, za a samu mai kuma a cikin sauƙi. Amma daga baya sai muka ji a kwana ɗaya bayan wannan taro na 'yan jaridu da kuma town hall meeting da aka yi sun ƙara kuɗin mai ɗin. To gaskiya mun yi mamaki ƙwarai da gaske da wannan abu, amma bai ba mu mamaki ba saboda tsananin sanin wato matsalan da ƙasan ta shiga da kuma abubuwan take fama da shi na wurin maganan wannan tallafi na mai ɗin da gwamnati take ba waɗannan kamfanoni ko kuma waɗannan jama'u su shigo da mai Najeriya. Dan barnan ya wuce ma ko kare ba zai ci wannan barna ɗin ma saboda kuɗin ya ɓaci da ake ba su a banza kuma ba su kawo man nan kuma suna kashe wannan kuɗi ta zai ba mu mamaki. Amma mun tsammaci cewa gwamnati za ta ɗan duba matsalan hankali ta duba halin da mu muke ciki yanzu a ƙasar ta sauƙaƙa ma mutane. Misali shi ne a ƙara kuɗin nan dai ko da za a ɗan ƙara amma ba duka ba, a rage wani ɗan abu kaɗan wanda dai zai zama cewa an ɗan samu sauƙi don jama'a samu sauƙin rayuwa. Don yanzu maganan da muke za ka ga mutane na cikin wahala. A nan Kaduna za a gandu inda za a ga mutane manya da yara suna tsinkan mangwaro suna sha saboda wahala. Tun da haka ya faru kaga sun haƙuri da halin da suke ciki sun kuma tabbatar da cewa canjin nan gaba za su ji daɗi. To da sai kuma gwamnati ta duba sai ta ɗan sassauta musu ɗan kaɗan haka. Mun saba tun daga lokacin Babangida zuwa yanzu zuwa gwamnatin da suka shuɗe idan sun ɗan ƙari to sukan fitar da wani ɗan jadawali ko kuma manhaja na kawo sauƙi. Lokacin Babangida misali akan ɗan kawo motoci haka, lokacin Abacha an buɗe PTF misali don a samu sauƙi a ga inda kuɗaɗen nan ke zuwa. To mun yi tsammani wannan gwamnati za ta fitar ita kuma da nata tsarin. Ko da yake muna da tabbacin cewa wannan kuɗi da suka ƙara suna kokari ne su cike gurbin da suka rasa na budget tunda mannan ya riga ya faɗi kwarai kowa ya sani a kasuwan duniya. Amma dai duk da haka nan ya kamata a ce an yi abin ne a ɗan sauƙi kaɗan yadda dai za a ɗan samu sauƙi to muna zaton yanzu gwamnati ta fitar da hatsin take da shi nan da nan ta zo ya shigo kasuwa ya sanya abubuwan abinci su sauki tunda tana da hatsin nan kuma akwai su a cikin reserve ɗinta ta fito da shi don jama'a su samu saukin siyan kayayyakin abinci da sauransu.
To akwai kuma wasu da ke ganin cewa Najeriya tana da makudan kuɗaɗe a ƙasashen waje da wasu suka ɓoye da har turan yamma ke ta magana kullum in ana batun cin hanci da rashawa sai su ba da misali da Najeriya. Baka ganin maimakon a yi ta takura ma talaka kamata iya farauto waɗannan kuɗaɗen a maido da su a yi wa talaka aiki a maimakon kullum a rinƙa sashi shi ke yin haƙurin ɓarnar da aka yi da ta gabata?
Wannan abu kamar wajibi ne ma a ce gwamnati ta yi ƙoƙari, wanda kuma na tabbatar da cewa shi mai girma shugaban ƙasa yana iyakan yin shiga an dawo da waɗannan kuɗaɗe. Domin wannan kuɗaɗe da a ce mu sun shigo Najeriya, ina ganin ma ai wasu abubuwan matakin da gwamnati za su ɗauka zai ma mutane sauƙi dole. To amma matsalan shi ne dokoki na ƙasa da ƙasa da yake ma irin waɗannan abin tarnaƙaƙi shi ne ka rasa yadda za ka yi ga kuɗi ne an zo an ajiye a banki amma ba ka da iko ka ce na wane ya yi ɓanna sai kotu ta tabbatar da cewa ya yi wannan ɓannan.
To Allah shi kyauta kuma a gaida Haji Amin. To sai kuma batun siyasa, yayin da jam'iyyar PDP ke shirin babban taronta na ƙasa a jihar Rivers ranar Asabar mai zuwa, sai gashi kuma an samu ɓaraka har wani jigon jam'iyyar Farfesa Jerry Gana ya jagorance wani ɓangaren. Kan haka ne wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya yi hira da tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sale Lamido wanda ya ce
babu wani tsarin ɗan adam wanda zaka ce a shi komai lafiya ƙalo ba rigima ba hayaniya ba za ta yi ba, kuma rigima tana cikin da hayaniya da na yadda ban yadda ba cikin tsarin demokradiyya. Amma gane cewa shi ne jam'iyyar PDP ta tsarin mulki, akwai kafofi da aka halatta na tafiyar jam'iyyar nan, akwai shigo na mazaɓu a tsarin mulkin PDP, sai na ƙana hukumomi, daga mu ƙana hukumomi sannan a zo a yi na jiha, daga jiha a yi sashi, daga sashi sannan kuma a zo a yi na ƙasa gabaki ɗaya. Wayannan kafa guda biyar su ne suke da wani iko na yin magana a kan jam'iyyar PDP a Najeriya. Wani ƙungiya idan ta yin arewa ce to ai PDP ta kwata a Najeriya, saboda haka ba wai na cewa kar a rigima ba ne, amma dai magana shi ne bisa al'adar siyasa idan ka zo ka rigima shi ne sai ka je garinku akwatinka, ka je mazaɓarka ka shirya, ka zo luha gaman ɗinka ka shirya mutane, ka zo jiha ka shirya, ka je zuwan ka shirya. Idan ka da rigima da ke zo kawo sai ka zo wannan wurin a matsayin kai da mutanen ku zo wannan filin za a yi convention ta ruka ƙasa ga baki ɗaya, sai ku zo wannan wurin sai ku kasa rigimar ku ku ce gata gata sai a rigima a wannan wurin, in Allah ba da rinjaye aka baya to shi ka bugata ƙare.
Amma ranka da sufar da awar da suke shi ne cewa PDP na akwai tsari da aka yi da kuke kiransa zoning, rarraba mukamai a shiya shiya da ɓangarori na Najeriya, tunda kai ma kana cewa PDP jam'iyyar Najeriya ce gabaki ɗaya. Amma kwatsam sai aka ji an ce wannan waɗannan mukamai manya guda biyu an baiwa arewa.
An yi da cewa zaɓen za a yi shekara huɗu nan gaba ko uku nan gaba 2019 ɗan takara ya fito daga arewa. Daga yanzu zuwa wannan lokacin na shekara biyu ka kalla babu wani abu da yake faruwa a siyasa arewa, babu shi, bamu da gwamnati arewa, bamu da yammacin arewa, bamu da kowa arewa. Idan ka ɗauki shugaban jam'iyya ka kai shi ƙasar kudu a yanzu a kan kana ta cewa nan da shekara uku kuma ka dace shugaban ƙasa, babu abin zai kawo wannan motsi ga mutane a su gana yi da su.
To a gaida Kwari za a ji ƙarshen wannan hirar a shirinmu na gaba, yanzu kan bar mu za ku ɗage gefe Yusuf Harande ya gabatar mana da shiri na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam.
Can haƙiƙa ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammacin na la'asariyar Litinin, da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. A duk lokaci da ake maganar ilimi ko wani ci gaba a duniya, babu yadda za a yi a gama magana kaf ba tare da an ambato Najeriya ba. Irin rawa da 'yan Najeriya ke takawa a ƙasashen duniya wani abun dubawa ne, musamman idan aka yi la'akari da irin gudunmawarsu sai a ga cewar sun tsere masa'o'i. A makon da ya gabata, Jami'ar Howard ta nan ƙasar Amurka ta yi bikin yaye ɗalibai da karrama waɗanda suka yi ƙwazo. Idan har za a yi maganar ilimi a duniya, to ba shakka sai an ambaci wannan jami'ar ta Howard, domin kuwa ita ce ta biyu a cikin fitattun jami'o'i a ƙasashen duniya baki ɗaya. A cikin jerin ɗalibai 96 da aka tabbatar da cewar sun goge a fannin bincike, kuma aka karrama su da digirin digirgir a fannin kimiyyar haɗa magunguna. Ɗalibai 43 daga ciki 'yan Najeriya ne. Kana waɗanda suka samu babbar karramawa mutane 27 ne, su ma a cikinsu ɗalibai guda 16 duk 'yan Najeriya ne. Hakan na nuni da cewa a wajen neman ilimi ba a bar Najeriya a baya ba, sai dai duk da cewar karramawar ta Najeriya ce baki ɗaya. Amma a nan abin dubawa da tunani ga 'yan arewacin Najeriya shi ne, kamar yadda masu kishin ci gaban yankin ke ta jaddadawa da akwai buƙatar su tashi tsaye haikan wajen neman ilimi kamar 'yan uwansu na kudanci, waɗanda suka samu babbar karramawa a bikin yaye ɗalibai da aka yi a jami'ar ta Howard. Hakan ya sa mun samu zantawa da Dr. Mukhtar Aliyu na cibiyar kiwon lafiya ta duniya a jami'ar Vanderbilt da ke nan ƙasar Amurka, don ƙara fahimtar jajircewar 'yan Najeriya a duniya.
Ilimi ya san martaba ga mutane, kalbi marar ilimi abun
ganin cewar yanzu in ana magana ilimi a Najeriya za a dinga magana cewar ilimi ya taɓarɓare, kuma za a ga cewar ga 'yan Najeriya da suke a waɗansu ƙasashen duniya suna samun ci gaba a ilimi. Yanzu Dr. me wannan ke nunawa kenan ga ilimin ƙasar?
Ito wannan abin alfahari ne sosai, ganin cewa yara 43 daga cikin wanda suke karatun doktan likitan kwayoyin magunguna, wato pharmacy, kusan rabin su kaso ɗaya daga cikin biyu yaran Najeriya ne. Wannan abin alfahari ne sosai, saboda ya nuna cewar yaranmu da suke a nan suna kwazo, suna karatu sosai, kuma suna nunawa cewar mutanen Najeriya ba wai kawai rashawa da cin hanci suka iya ba, akwai mutane wanda suke suna sa karatu a gaba, kuma suna fitar da kasar, wurin nuna cewa su masu wani hazaka ne da kokari. Kuma wannan yana nuna cewar kamar karatun namu na Najeriya, mun san cewar akwai matsala sosai, akwai matsalar yajin aiki da rashin biyan ma'aikatan masu koyarwa sosai. Sai kaga kwas din da yake shekara 4 sai kaga yaro ya bige da shekara 10 bai gama ba.
To za a iya ta'allaka wannan irin matsaloli na rashin kyautata ma malamai shike kawo malamai suna ayyuka na karban irin abun goro a hannun ɗalibai da sauraron abubuwa da basu dace ba kenan?
Kwarai kuwa Malam Yusuf. Ai, bambancin nan da wato jami'o'inmu na Amerika da kuma jami'o'inmu na Najeriya, a nan kusan kowace jami'a a zaune take da kanta, saboda haka babu wani wai zancen gwamnati ce za ta ɗau kuɗi ta biya kowane malamin jami'a. Jami'o'in yawancinsu private ne, saboda haka su suke nemo kuɗinsu, suke biyan ma'aikatansu, kuma idan wani matsala ya tashi ita wannan jami'a ita ce take da matsala da ma'aikatanta, amma ba wai gaba ɗaya ƙasa za ka ga a ce ma'aikatan masu koyar da yara gaba ɗaya sun tafi yajin aiki.
Za a ga cewar yanzu kamar wannan magana da muke tattaunawa a kai, ganin cewar a cikin ɗalibai guda 96 da suka gama wannan digirin digirgir a fannin kimiyyar haɗa magunguna, za a ga cewar guda 43 waɗanda suke 'yan Najeriya ne, kuma an ba da kyautar girmamawa ko kyautar karramawa guda 27, wanda guda 16 suka tafi ga 'yan Najeriya. Sau da dama 'yan Najeriya ko da sun yi wannan rawar ganin ba sa komawa gida Najeriya su yi aiki don ainihin taimaka ma 'yan uwa da suke a gida Najeriya. To wannan wani irin shi kuma matsala ne ga 'yan Najeriya da ba sa irin komawa gida haka?
Eto, Malam Yusuf, ai, komawa gida sau da yawa za ka ga cewar idan aka koma gida ɗin ba lallai ba ne ya zama na yaran nan za su samu aiki, saboda wannan duk karatun daktara suka yi na digiri ne na digirgir na haɗa magunguna. In ka kawo su gaba ɗaya ce duk wanda ya yi wannan karatun ya zo Najeriya, ai, ba lallai ba ne ya zama na kowannan zai samu aiki. Amma kuma akwai hanyoyin da za su iya taimakawa su ma. za su iya zuwa Najeriya su rika dan koyarwa, ana ce masa na sabbatical, su taimaka su koyar da yara, ko kuma su samu kuɗi wanda za su zo su rika biya yara suna samun ci gaban karatu, suna zuwa kaman nan kasan su yi ɗan kwasa-kwasai. Saboda haka ni a ra'ayina akwai hanyoyin da wayannan mutanen Najeriya suke a nan za su iya taimakawa mutanen Najeriya. Ba lalle wai sai sun tattaro gaba ɗaya ba, sun dawo Najeriya sun zube su ma suna neman aiki. Akwai hanyoyi da dama da za su iya taimakawa Najeriya ba tare da sun dawo gaba ɗaya ba. Amma yana da kyau ɗin a dawo, amma kuma yana da kyau kuma wasu su zauna nan wurin su ma su nuna kwazonsu su samu aiki mai kyau, sannan su samu su taimakawa mutanen gida.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Muna ƙara miƙa godiyanmu ta musamman ga Dr. Mukhtar Aliyu na Cibiyar Kiwon Lafiya ta Duniya a Jami'ar Vanderbilt da ke nan ƙasar Amurka. Yanzu kuma a madadin duk sauran abokan aikinmu da Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
A maza da mata don wazan miƙewa kai ƙoƙari.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraro.
Saƙonmu na farko ya fito ne daga Hafizu Balarabe Goso, wanda ke cewa hakika hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Ya kamata ƙasashen duniya ku agazawa 'yan gudun hijira, saboda kowa bai san ƙarshensa ba. Nuna jin ƙai shine da taku. Sai kuma Aminu ɗan Kaduna Amanawa, wanda ke cewa hakika janye a tallafin man fetur ya soma shafuwar talakawa, musamman ganin yadda kayansa masarufi da na abinci suka soma tashin gwauron zabi a kasuwanni. Yin zanga-zanga da ƙungiyar ƙwadago ke sanyi a Najeriya a kan janye tallafin mai ba zai kawo ci gaba ba ga al'ummar Najeriya. Ya kamata mu jira mu ga manufar shugaba Buhari. Sako daga Safara'u Haƙilu, zamani almajira malumfashi. Sai kuma Badamasi Aliyu Rijal Lemo Kano, wanda ya ce ina kira ga 'yan Najeriya da su yi watsi da kiran zanga-zanga da ƙungiyar ƙwadago ke yunƙurin yi, domin shugaba Buhari ba zai yarda duk wani abu da zai cutar da 'yan Najeriya ba. Daga nan sai wasiƙar haɗin gwiwa daga Musa Shehu Yunusari da Goni Sande Yunusari, duk daga jihar Yobe, inda suka ce mu al'ummar Najeriya muna Allah wadai da matakin da wasu ƙungiyoyi za su ɗauka na zanga-zanga akan cire tallafin man fetur da gwamnatin Najeriya ta yi. Sai ita kuma Hadiza matar mai kamiya Oji Kwatas Gombe ta ce muna kira ga gwamnatocin jihohin arewacin Najeriya da su samarwa manomansu takin zamani a kan lokaci, ganin cewa abinci ya tsada a kasuwanni. Da ƙarshe sai saƙon Bala Muhammad Dambam, wanda ya ce hakika kama wasu tsageru masu fasa bututun man fetur a yankin Niger Delta wata babban nasara ce, da fatan gwamnatin Najeriya za ta tauna tsakuwa domin a yata ji tsoro.
To yanzu kuma ga Usman ya dawo da labaran duniya, amma a taƙaice.
To haka yake, mai da hankalin jami'an hulɗar diplomasiya a yau Litinin da suke taro a birnin Vienna zai kasance akan maganar sabuwar gwamnatin Libya da maganar ƙalubalen tsaro a ƙasar, wanda ake ta fama tun bayan da aka hambara tare da kashe shugaban ƙasar Muammar Gaddafi a shekarar 2011. Zababban shugaban ƙasar Philippines Rodrigo Duterte ya ce zai nemi majalisar ƙasar ta dawo da hukuncin kisa a kan laifuffukan da suka hada da fyaɗe, fashi da makami, kisan kai da kuma fasakwarin miyagun ƙwayoyi. Rodrigo ya faɗawa manema labarai cewa ƙudurin hukuncin kisan da ke ransa shi ne na ratayewa, wanda yake ganin haka shi ne ya fi zama mai sassauci a cikin hukunce-hukuncen kisa. 'Yan takarar neman shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton da Bernie Sanders sun jaddada maganar tattalin arzikin ƙasar na Amurka a ƙoƙarinsu na yin zaɓen da yake tafi na Oregon da Kentucky a Talatar gobe, in Allah ya kai mu.
To da taƙaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma ku dakaci shirin yau da gobe, wanda Halima Jimrau da Jamila Fage da tawagarsu za su gabatar. Yanzu a madadin Usman Kabara da ya taya ni gabatar da wannan shirin da Julie Lester Creation, wacce ta haɗa mana sautin da injiniya mu Al Santos, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, ku huta lafiya, sai kuma anjima.